Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makonni biyu da suka gabata, mun fara kawo muku rahoto na musamman kan yadda manoman kayan gwara a jihar Sokoto ke tafka asara ta biliyoyin naira saboda rashin wurin adana amfanin gona. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu dora inda muka tsaya, inda shugaban kungiyar masu noma da kuma kasuwancin albasa a Najeriya, Aliyu Isa Samama, ya fara bayyana wa abokin aikin Muhammad Nasir irin matakan da suke dauka.
Yanzu haka akwai wani dan kishin jihar Sokoto, shi ma yana kokarin ya gina katafaren wajen sarrafa albasa a jihar Sokoto, wanda kamfanin kudin kimanin wajen dala miliyan 6 kamfanin da yake kokari ya gina a jihar Sokoto, da ire-iren su da gwamnati, ma'aikatan gona da raya kakara na kasa, muna nan muna da hadaka da su wajen gina ingantattun ma'ajiyar albasa wanda muka gano daga Senegal da sauransu.
To ko menene alfanun wannan mafita da ake so a samu? Dr. Sale Ibrahim yana mai cewa,
ai kasar ma gaba daya matsalar da yafi damun shine ba mu da abubuwan da zamu rinka turawa kasan waje muna samun kudin waje. Shi yasa yau in ka dubi kudin canji da naira, sai ka ga dala yanzu 720 da wani abu har da 50, dan ba ma fitar da abubuwa mu samu kudade daga kasan waje. To albasa da tafarnuwa na cikin abubuwan da ake bukata a kasuwannin duniya, saboda haka ba dan Sokoto ba, dan kasan nan ma albasa na cikin abubuwan da ya kamata a tsaya aiwa nazari, a daidaita ta, a seta, a tabbata cewa abinda ake fitarwa ana sarrafa ta, kuma ana adana ta, kuma ana fitar da ita waje. To duk wannan aiki ne na ilimi, aiki ne na sanin yadda duniya ke tafiya. To ba wanda zai mana wannan ba mu ba. Ni dai inda nake dinnan yanzu, na mun fara kokarin busar da ita. Za mu zo lokacin da za a rinka sata cikin jakankuna, sannan za mu zo lokacin da za mu nemi kasan da za mu kaita mu samu kudin kasan waje. To in aka ce a samu kudin kasan waje, ai ka san ko ba karamin abu ne, ayyuka za a samu. Eh, so wato abu ne wanda yake Allah ya ba mu arziki ga ta a ƙasa, mu yi amfani kawai da basira da kyakkyawan niyya mu inganta jama'a mu fita talauci mun tsaya muna wasa.
Gwamnatin Sokoto ta ce tana sani da hasara da manoma da masu kasuwancin kayan gwari ke tafkawa, akan hakan ne ma take dokar matakai. Kwamishinan ma'aikatar ciniki masana'antu da saka jari Abdullahi Yusuf Hausawa ya ce aka hakan ne ta kirkiro da ma'aikatar kula da saka jari,
wanda yake da bamu da investment a jihar Sokoto, amma saboda inganta irin waɗannan abubuwa shi ya sami girma gwamna ya yi wannan ma'aikata ta investment, domin a samu mutane su saka jarinsu domin inganta irin waɗannan abubuwa. Da yadda Allah ba albasa ɗaya kan tare ta farna ba, har da irin tumatur, irin shinkafa, irin rake, irin kabejin nan da ake yi a jihar Sokoto, da wasu abubuwa irin su mangoro da saurakin su, insha Allah rabbi duk a shirye muke, za a zo da kamfuna waɗanda za su zamanantar da su a aji sai da ba za su lalace ba insha Allah rabbi a jihar Sokoto. Kamar yanzu ai dukkan kan mutane da yawa manoma albasa da shinkafa da karat da tomato sun ga ina yadda ake doka shi, yan Ghana ma suna shigowa, yan Cote d'Ivoire suna shigowa saurakin su, wanda yake kusan yanzu duk kusan Najeriya gabaki da kusan ci kasashen Afrika, Najeriya ita ke leading waɗannan kungiyoyin, kuma ko a Najeriya kuma a jihar Sokoto. So da yadda Allah duk irin waɗannan abubuwa, na san ba za a samu wani kalubale ga su manoman mu ba. Da yadda Allah, tunda kamin ma ayi wannan, an zo da wasu abubuwa na zamani ne yadda ake aje albasa, yadda za a samu raguwar lalacewar ta. A cikin ƙauyuka zaka ganshi ana yi kamar irin rodo bulo, irin gidan kwano da saurakin irin su goranyo gada da saurakin su, in ka je zaka ga aje albasa ta shekara guda, kuma zaka ga bace wata doguwar lalacewa ba. So da yadda Allah ba za a samu kalubale ba. Kuma in ka lura kamar irin da mutanen ba su yadda da su amfani da takin zamani ba, ba su yadda su yi amfani da irin albasa na zamani da ake amfani da shi ba, amma yanzu kusan 80-90% mutanen mu irin albasar da suke amfani da shi na zamani ne haka irin tomatoes irin dankali da sauraki su to dadda Allah ba za a samu kalubale ba
to sai dai su da yawa wasu jama'a sun dauki kayan gwamnati kamar kayan banza
shi yasa aka shigo da mutanen masu zaman kansu yan kasuwa masu zaman kansu domin su zo a hada hannun jari da gwamnati da su kansu a zo a yi processing na wani kamfani na wani abu ko kuma a hada kamfani wanda zai processing na wasu abubuwa domin samun riba yan kasuwa su umfana su umfana kuma gwamnati ta umfana amma idan aka ce a'a an bar shi na gwamnati ne kawai to bai zuwa ko ina wannan shi yasa aka karfafa musu Sokoto investment domin a jawo irin waɗannan yan kasuwa su zo su kafa jari na cikin gida da na waje kuma da yarda Allah na san za a samu ci gaba kwarai da gaske idan mutane suka yi la'akari da irin tsawon lokacin da aka duka kamin a samu wannan ci gaban mutane za su yi ba kwarai da gaske domin na san akwai mutane waɗanda sun yi shekara biyu shekara uku ba su ga ministry a gwamnatin tarayya ba su ga da Fatiman ba su gidan wannan ba su gidan wani kamin a ga cewa wannan abin ya tabbata so alhamdulillah tunda mun sai irin wahalolin da aka yi da yadda Allah za a rike shi jamau kuma za a ci more shi ba za a amfani domin a ga cewa Allah la ta wannan abin ba insha Allah
masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe zamu leka kasar Ghana to mun jin yadda kasar ta kashe dala miliyan 560 wajen shigo da shinkafa a bara yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su kuma wakilin masu Sokoto Muhammad Nasir sai kuma Julie Leather Creation ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Idan akwai abu